我的阿卡西走在海呀美酒，
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 我的阿卡西
走在海呀美酒。大家现在阿肯巴尔哈，库什卡巴布，下路格拉尼的可能布伦，Washington DC， 给法兰奇肯格巴特马库的西人。To har yanzu muna kan batun yawan kudin ruwan da ƴan kasuwa da masu rancen kudi a bankunan Najeriya ke biya da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a. Ga Madina Dauda da ci gaba da firar.
To Dr. Obadaya, menene kuma kalamin round tripping a harkan kudi da ake cewa menene ma'anar wannan kalamin shi kuma?
Wato shi round trip din shi ne wato kaman Central Bank za ta ba bankuna kuɗi dollars domin su arama
masu
kasuwa masu sari sai su rubuta cewa wannan abun za a shigo ne da man fetur ko kuma za a shigo da kayan aiki da kayan masana'antu ana ce musu raw materials da equipment da sauransu. Bayan yan suka karbi kudin nan ba abin da za su yi ba shine ba abin da za su yi ba
wannan abin da suka ce za su yi ba shi
za su yi ba za su koma kasuwan bayan fage kawai a canza wannan dala don an tsara musu akan maybe kila 250 ko kuma
305
sai su dauka su kuma su je bayan kasuwan bayan fage su sayar da wannan dala a 360 sai su samu riba din kawai su sa asusu magana ya kare
to sai su mayar wa Central Bank da uwar kudi da suka karba
eh haka ne zo amma uwar kudin da suka karba amma ba za su yi abin da ya kamata a yi ba ne shine ake ce mishi round tripping to wannan sun cuce jama'a sun cuce gwamnati kuma sun cuce al'umma shine round tripping kuma yana nan yana faruwa a kasar namu abin da yasa kenan za a kashe dala miliyan ba za a ga abin da an yi da su ba
to kenan shi yake shafan kenan yawan daloli da babban bankin Najeriya ke fitarwa na taimakawa kasuwan
yawa
kasuwan sai da musanyen kuɗi
yawa
amma kuma dalar ba ta sauka ko kuma nairar Najeriya bai hawa
yana dinga saukawa domin aka ce to don dala yana neman
yana
kara hawa don kowa yana bukatan dala kuma ba wai ana kasuwanci da shi ba kawai ana sayar da shi a kasuwan bayan fage kawai a samu riba a sa a juhu magana ya kare
to ta ya zamu magance wannan al'amari ne Yusha'u
to ai babban banki yana da inspectors su inspectors din nan da aka sa su to dole a sa musu wa abinda akan cewa checking the checkers su ma sai an duba su saboda ainiya idan round tripping din idan babban banki aka yi auction aka karbi kudi banki suka karbi nasu su kuma akwai masu karfin jari wanda suke karban kudin su kuma da yawa da sunan kamfanoni to su ma suna yi su kuma bankuna da commercial banks madadin su siyar maka a banki sai ka je ka ce akwai sai su ce babu baka fada category ba sai su kira dan bureau de change in yana da customer sai su bashi to round tripping su kuma inspectors waɗanda ya kamata su bi digital net transaction ina kudin da aka baka dawa ka siyar ma ka bi kaidoji abubuwan da aka ce ayi sai a tsallake wannan rahotanni saboda haka a wani yanayi ne da kasan ta shiga ciki saboda mutane sun samu dama a duk inda suke ko da mai sai da gyada fa a Najeriya idan zai kasa gyada sai ya sa mara shi kyau a kasa masu kyau a sama to irin waɗannan abubuwan ne ya tafi har sama shi yasa developmental economies irin su WW Rosto suke tafkirin cewa sai fa an samu attitudinal change canjin ɗabi'u mutane mu fahimta kasan mu ne in zaka yadda leader pure water kamar anan studio din ka gane cewa an fashi hari kuma kuɗi ne ya share ka ta dauki abinka ka zubar to haka waɗannan abubuwa da ke faruwa a bangaren kuɗi wanda abin da ya kawo shi shine wannan digit din duk sanda digit din ya motsa to wani ne fa ya rasa wani ya sama
shi
yasa to idan yana sauka din to zaki ga rayuwar na ƙasa yana gyaruwa, in kuma yana yin sama zaki ga rayuwar na ƙasa yana lalacewa, saboda duk zai dawo ne ya koma akan price. Shi yasa babban banki yake da aiki a gaban sa na kawo wato price stability. Price stability din nan ba wai na kwana biyu ko uku ba, kuma ba akan commodity ɗaya ba, zai shafi duk abubuwan da ake ne, saboda ƙasan tana da girma, tana kasuwanci, ta shige rijiyoyi na kasuwanci daban-daban, sannan kuma akwai buƙatuwar kuɗaɗe na kasuwanci da ƙasa da ƙasa daban-daban. To inda aka samu akasi da fiscal policy da monetary policy, wato da ana samun bambance-bambance mai girma. Misali an kulle border, an ce ba za a shigo da kaza da kaza da kaza da kaza ba, to an ba za ka shigo da shi ba, to ai ya kamata in kai kuma ka fitar, sai kuma aka ce ba za ka fitar ba kuma again, to sai ka rasa, to wanne ne zai taimaki tattalin arzikin, wanne ne ba zai taimake shi ba. To sai mun dawo an koma an yi amfani da tausayi da hikima kamar yadda daktar ya fara faɗa.
To kuma ƙwararru ma ba ku gano hanyar ba, balle irin mu kuma masu daukan labari. To Dr. Obadaya, a lokacin da kake mataimakin shugaban babban bankin Najeriya, akwai wasu matakai da kuka dauka wajen shawo kan irin waɗannan matsalolin kuwa, bisa idan kai la'akari da abin da kake gani yanzu a waje?
To ka san malama, wani lokaci din mutum yayin magana zai zama kamar yana yabon kansa ne, amma zan ce da gaskiya mu yi iyakacin gurgudu. A lokacin har aka samu single digit, in ku tuna da alif da dubu biyu da hudu zuwa 2000 har ma 10 an samu single digit, har ma inflation ya dawo har single digit, interest rate shi ma ya sauka har single digit. A lokacin ba kamar yanzu wanda kudin dala yana har kasashe guda kamar ya kai har sun biyar, akwai na gwamnati, akwai na bankuna, akwai na kasuwan bayan fage, akwai na zuwan haji, akwai su rate din daban-daban. To abinda yana kawo shi round triple din kenan, sai a baki a kaza, ni kuma in saki ba malam Yishau rate nashi daban don na waye shi, ke kuma in baki naki daban don na waye ki, wannan kuma in basu nasu daban. To kaga wannan yakan kawo halin cuwa-cuwa da halin danniya da sauransu. To wannan lokacin namu din wannan abin bai taso ba, domin kudin dala din guda ɗaya ne, ko kai dan kasuwa ne ko kai dan gwamnati ne, muka integrating rate din ya zama rate guda ɗaya. To idan an yi haka yakan kawo transparency, kowa zai ga abubuwa dalla-dalla a fili, ba wani da za a ce ana yin abun a bayan mutane ko kuma a boye. To amma yanzu ya zama na kaman rate din yana nan daban-daban, idan na waye yake son sa miki rate din daban, in ce miki karki ga makowa, shi kuma malam shi Yusha'u son zo sa mishi nashi daban, in ce mishi kada gaya ma kowa. To kaga wannan halin yakan kawo damuwa kware da gaske. To a lokacin namu dai mun yi iyakacin gurgudun mu, har ma ishi foreign reserves, wato asusun kasan wajen mu, har ya kai kusan billion 60, amma yanzu kore bai kai ba.
Ganin cewa ai kai kwararre ne a wannan bangaren, wace shawara zaka ba gwamnati?
Gaskiya muna da aiki kware da gaske, muna da aiki kwarai da gaske, wannan aikin kuma ba karamin aiki ba ne, ya kamata gwamnati su tashi tsaye. Duk wanda da suke lura da sha'anin tattalin arziki a san su wane irin mutane ne, kuma a san irin aikin da suke yi, kuma matakai da za su dauka da zai taimaka wa jama'a. A cikin gwamnatin APC din sun zauna ne suka ce ai economy din za a dauka a ba wasu su ne in charge of the economy. To ban taba ga irin wauta kamar wannan ba. In kai shugaban kasa ne kuma kai economy ba shi a hannunka, kana da mukami ne? Ba ka da mukami. In ka ce ka dauka economy ka danga ma ka ba wasu su za su lura da economy, ai kai ba sarki bane, ka dan bisu ne kawai kana kallo. Saboda haka gwamnatin President Muhammadu Buhari ya kamata su tashi tsaye, su ne su zama in charge of the economy, kuma ya ba da order abin da yake so ya gani a kasan nan, abin da ake so ya yi, kuma ya sa target. Duk wanda bai iya ya fulfilling wannan target ba, a yi waje da shi. a kawo wanda za su yi aiki wanda za su yi aiki da niyya da nazari.
To wa zai ba target din nan? Babban bankin Najeriya ko dai a'a?
Shugaban shi zai ba su target. Zai ba kowa da kowa, zai ba CBN target. Na san cewa CBN din they are supposed to be independent. Amma su kin san akwai rashin tunani. Wasu sun duba wannan independence din kamar sun zama wasu gwamnati na kansu ne. Wannan rashin ganewa ne. Gwamnati guda ɗaya ce, ba gwamnati guda biyu muke da su ba, gwamnati guda ɗaya ce. To muna da shugaba guda ɗaya. Ya kamata wannan shugaban ya zauna ya setting target ma ita babban bankin Najeriya da Minister of Finance da ko duka sauran ministers din, target da yake so, wanda bai iya fulfilling wannan target ba, a canza a sa wanda za su iya aiki.
To jama'a, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, mu kawo muku ƙarshen wannan firar. Yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu, da Solomon Abo da Tubahiro Diodune da suka shirya mana sauti, ni Salu Garba ke cewa da alheri.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka. To je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Wanda sai kai gumi ka sami abinka, ashe ka kashe shi ta hanya mai kyau.